Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau al-khamis 27 ga watan safar hijira 1447 wanda ya muwafaka da 21 ga watan 8 shekara ta 2025. Za mu ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka mai suna Nukhbatul Fikr, wallafar Al-Hafiz Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. So satin da ya gabata mun yi darasi na 15, yau zamu gabatar da darasi na 16 da mala yake bayani akan siyagul adai, wato sigogi da ake bi a bayar da hadisi ko a karbe shi a babin riwaya, wanda malam ya kawo mana hanyoyi daban-daban da kuma inda ake amfani da kowace siga a darasin da ya gabata. To hawa yau dai a cikin bayani akan siyagul ada'i din, mala ya ci gaba da cewa wa atlaqul mushafahata fil ijazatil mutalaffaz biha. Mun ga wurin ko? Mala ya ce malaman hadisi suna idlaqin al-mushafahata, wato sukan yi amfani da lafazin al-mushafa, al-mushafaha, sukan yi idlaqin ta fil ijazati, a wurin ijaza, wato malami ya bayar da izini ga dalibinsa ya ruwaici wani abu daga cikin shi malamin abin da ya ruwaita, wanda ana kiran wannan al-ijaza. To ita wannan al-ijaza a wurin wato yinta, to sai malaman hadisi suna idlaqin al-mushafa hata al-mutalaffaz biha. Amma in yazan ita al-ijaza din nan, wato an furta ta, shi malamin ya furta, idan ya furta ta da baki, to a wannan lokaci malaman hadisi suke idlaqin wannan ijaza da cewa al-mushafahata. Kamar malami ya ce wato nayi maka izini ka ruwaita daga gare ni hadisi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, ko ya ce na maka izini ka ruwaici Sahihul Bukhari daga gare ni. Idan ka je karantarwa, to duk hadisin da za ka karanta to ka ruwaita daga gare ni. Sai ya bashi dashi sanadin shi ma. To lokacin da shi dalibin ya tashi ruwaitan hadisin, shi ne sai ya jingina shi zuwa ga wannan malami. Wannan ba wai ya zauna ne gaban malami kai tsaye ya koyi waɗannan hadisan ba, shi malami shi ya ga cancantarsa, ya ga cewa ya riga ya san waɗannan hadisan, yana da ilimi a kansu, amma wala Allah bai da sanadi. To shi ne sai malami ya ce to na yi maka ijaza, hadisi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ka ruwaita daga gare ni. To a babin al-ijaza wadda aka yi lafazi da ita, to malaman hadisi suna kiranta da al-mushafahatu, suna idlaqinta, ma'ana suna ambatunta da wannan lafazi. Haka wal-mukatabata, haka malaman hadisi suna idlaqin lafazin al-mukataba, fil ijazatil makatubi biha, shi kuma ga ijaza wadda rubutawa akai, ba irin waccan wadda furtawa akai ba. Eh, wannan malami ne ya rubuta maka hadisansa a littafi, sai ya aika ma yace yayi maka ijaza ka ruwaici waɗannan hadisan daga gare shi. Eh, to wannan al-ijaza ita ma ana idlaqin ta da al-mukataba, tunda rubutowa ya aika maka. Kaga wancan shi kuma fada yayi, fada yayi. To duka wannan biyun in ya maka izini ya halatta in ka tashi kace akhbarani fulanun ijazatan bi kaza bi kaza, in mushafahatan ne ka fada, in kuma mukatabatan ne shi ma ka fada, amma ya halatta kai amfani da lafazin akhbarani. Akhbarani fulanun na bataran gane yawa, sai ya ce mushafahatan ko kuma ya ce mukatabatan. Eh, amma ba zai ce kawai akhbarani fulanun kuma yayi shiru ba, tare da kuma ijaza malamin ya bashi, ko ta hanyar magana ko ta hanyar rubuto masa. To kaga in yace akhbarani, to sai a koma ga waɗancan sigogin baya da suka gabata, sai a dauka ai ya zauna ne ya koyi waɗannan hadisai daga gare shi, alhali ijaza ya masa. To shine yake magana anan. To ita ma al-ijaza lokacin da ta zamo a rubuce, ane mata itilaqin da al-mukataba a wurin malaman hadisi. Amma washtaratu, su malaman hadisi sun saka sharadi, fi sihhatil munawalati, ga al-ijaza wadda ake kira da al-munawala. To wani sharadi suka saka? Iqtiranaha bil izni bir riwaya, sharadi dole sai tana gwamaye da izini na ruwaitar wannan abun. Al munawala shine kawai malami ya miƙa ma littafi. Eh, shine munawala. To in ya baka wannan littafin kuma yace ya ma izini duk abin da ke ciki ka ruwaita daga gare shi, to wannan ana kiranta da al-munawala. Wace al-mukataba? Rubutawa ya sai ya tura ma saƙo, ba karɓa kai tsakaninka da shi hannu da hannu ba. Al-munawala kuma ya miƙa ma ka karɓa hannu da hannu. To sai malamai suka ce sharadi ya zan shi malamin ya yi izini da wannan abin da ya bari cewa a ruwaita daga gare shi. Kinan kaga in baka ɗaya yayi, da ya maka wani izinin ruwaya ba, to kaga wannan ijaza ba ta tabbata ba. Idan kuma ka tashi fadanta, to ba za ka ce kaji ko akhbarani fulanun ba, ai wane ya bani labari. Sai ka dinga fadan ruwayoyin. To wannan tunda bai baka izinin ruwaita ba, to bai halatta wato kai ma ka yada su ba. To shine washtaratu fi sihhatil munawala tiktiranaha, fi sihhatil munawala tiktiranaha bil idhni bir riwaya, wa hiya arfa'u anwa'il ijaza. To ita wannan munawala din wadda take gwamaye da izini, da izinin malami, to malami ce ita ce mafi darajan nau'ukan al-ijaza. Duka inda ta hadu da izini, inda ta hadu da izini, to ita ce mafi karfi a wurin malamai. To ana itibari da ita sosai. To kaga al-ijaza din nau'i ce, akwai wadda takan zo ta hanyar mukataba ko ta hanyar mushafaha, wata hanyar munawala wa kadhashtaratu al-idna haka su malaman hadisi suka sanya sharadi cewa dole sai an samu izini fil wijadati ga ijaza wadda ake kira wijada eh wijada shine ka samu rubutun wani malami akan wasu hadisi da ya ruwaita daga malamansa to idan rubutun yana dauke da shi ma izini to ita ma wannan ijaza karbabbiya ce eh misali kamar a rubutun nasa sai kaga ya rubuta hadisi kuma sai ya rubuta cewa shi wane ya ayyana sunansa yayi ijazar wannan hadisan da ya rubuta zuwa ga wani can binciken ka yaje kila a library ko ana shi labarari sai kaga wannan takardat wala Allah shi lokacin ma ya bar duniya to waɗannan littattafan da ya ayyana ko waɗannan hadisan in dai akwai rubutun izini daga cikin wannan rubutun nasa to wannan ijaza ce karbabbiya kuma zaka iya zuwa ka dinga yada waɗannan hadisai din in ka tashi ka ce ai akhbarani fulanun kaza 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 wijadatan eh an gane amma dole sai ka saka sharadin wijada eh in ma ijaza kai amfani da shi ijazatan to shi ma dole ka fada ijaza din in mukataba ce in mushafaha ce in wijada ce duka zaka fada eh ko kuma in ya tashi ya ce wajadtu bi khaddi fulanin kaza 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 eh a wajen bincike na binciko rubutun wani 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 shi kuma sai ya dinga koyar da dalibansa eh amma iye amfani da lafazin akhbarani to dole ya shigo da lafazin ijaza eh kuma ya ayyana kowace iri ce in wijada ce sai ya ce wijadatan to duk wannan ya zamo samanne a wurin malamai ana samun irin wannan saboda wani zubin malami zai rubuta ijazat amma bai samu damar aika ma wanda yake son ya aika ma ba na ba tara gane akan samu irin haka sosai kila mutuwa ta yi masa gaggawa ko yana tunanin zai hadu da dalibin ko malamin ya bashi wannan takardat sai mutuwa ta yi halinsa to ana nan daga baya bincike shi dalibin ko wani ya gano masa wannan takarda din cewa ai tuni malam wani tun yana da rai ya rubuta rubuce cewa yayi masa ijazan sahihul bukhari ko muslim ko kuma sauran littattafai na hadisi eh to shi amfanin wannan ijaza wanda zaka ga har yanzu malamai suna amfani da ita na farko yana nuna wato cewa ilimin mutum yana da tushe kuma an san tushensa bayan mutum zuwa yayi kawai ya killace kansa a library yana ta karatu ba an gane yauwa saboda ita irin wannan ijaza ba ta samuwa sai ga wanda aka yadda da iliminsa eh ba wai jahili ake wa ita ba ko dalibi wanda kafafunsa basu kahu a ilimi ba a malami ne zai auna ya auna ya ga cancantar ka kai ma ka cancanta ka je ka karantar ba sai ya ce zo zauna gaba na koyi kaza in koya ma kaza ba kuma da haka sai ya ce na karanta littafi kaza a wurin malam wani shi kuma daga malam wani da littafi kaza je na yi maka ijazan su eh to shi yasa zamu ga wannan yana daga cikin abin da su a Sheikhu Usman sun ka ba muhimmanci kware da gaske eh sai da ya rubuta littafi akan asanidu nasu duk abin da ka san sun karanta tun daga ilimin alqur'ani da qira'atu nashi da tafsirin sa da ilimin hadisi da mustalahu nasa da ilimin fiqhu da usulul fiqhi da ilimin lugha na larabci kowannen su suna da ijaza, suna da isnadi har zuwa sama. To ya rubuta littafin mai suna Asanidul Faqiri, sunan littafin kenan. To duka haka ya kawo su, muna da isnadi kaza kan kaza kan kaza kan kaza kan kaza kan kaza. Shi ma Sheikhu Abdullahi ya rubuta manzuma akan haka, ya samu ta suna Diya Ussanadi. Diya Ussanadi manzuma ce. To shi ma sai ya dauki abinda malaminsa Sheikhu Usman ya rubuta a wancan littafi, tunda shi ba a waƙe ba. To sai shi Sheikhu Abdullahi sai ya waƙe, sai ya waƙe littafin gaba daya. To kusan komai sai da suka kawo isnadi a kansa. Yawwa, Sahihul Bukhari mun karba daga wani daga wani daga wani daga wani. Muslim ma haka, Jami'u Tirmidhi haka, Sunan Abi Dawuda, duka littattafan hadisi din da ake karantawa. Su Al-Muwatta, kai hatta fiqhun Malikiyya, sai da Sheikhu Usman ya bayani isnadin su zuwa ga Imam Malik. To wanda yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske. Domin wannan yana tabbatar da cewa malamai sun yarda da iliminka, kuma an yarda da cewa kai malami ne, zaka iya zuwa ka koyar. Shine amfanin irin wannan ijaza din. Sosai ba. Shine tunda su magabata na farko ba wurin kowa ake karatu ba, ba ga kowa ake daukan ilimi ba. Dole sai wanda yake an aminta da iliminsa, to shine zaka je wurinsa ka dauki ilimi. To a wannan zamani ya zan baka da ijaza sai ya zamo kamar iliminka ba mu'tabar bane. In fatawa kai ba a karba, in majalisi ka buda zaka koyar ba mai zuwa. Babu ijaza, babu asani. Domin yanzu kaga duk waɗannan abubuwa sun yi rauni. To sai ce haka nan kuma wal wasiyati, haka malamai ishtaratul izina, sun sanya sharadi na izini fil wasiyati, idan zan ijaza din nan ta hanyar wasiya ce. Akwai al ijaza ta hanyar wasiya, malami yayi wasiya ga wasu waɗanda yake tare da su, sai ce to koda na mutu na yi ma wani 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 wasiya akan ilimi kaza ko hadisi kaza ko littattafai kaza da kaza da kaza da sauransu. To su kuma waɗannan da yawa wasiya wajibi ne su isar da wannan wasiya zuwa ga wanda aka yi wasiyar don shi. Yana daga cikin abinda in sun tashi faɗa na wasiyar malamin, ya zama dole su faɗi wannan wasiya ɗin da ya musu na ijazar da ya yi ma wasu daga cikin ɗalibai. To al-ijazatu bil wasiyya kenan. Shine bil kitab din, yayi masa wasiya da littafi kaza, sai ya ayyana littafin. Kila yana iya cewa misali al-Qur'ani. Yayi masa wasiya da al-Qur'ani, in ya tashi karantar da al-Qur'ani, to ya ruwaici karantarwa daga gare shi. An gane? Yawwa. Shi yasa zaka ga shi Qur'ani yafi kowane ma isnadi. In ka koma tarihin magabata, duk wanda zaka ga ya karanta Al-Qur'ani da qira'ati nashi, to yana da asani daban-daban har zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Haka in ka koma littattafan hadisi, in ka koma littattafan fiqhu, littattafan lugha, duka duka ana samu. To wannan shine wa fil i'lami, haka sun saka sharadin izini ga ijaza ta hanyar al-i'lam. Al-i'lam shine dalibi yana tare da malami sai ya bashi labari ai hadisi kaza na karbe shi ne a wurin wani da wani da wani da wani to in yayi shiru bai ce masa komai ba bai yi wani ƙarin bayani akan haka ba to ijaza bata tabbata ba amma da ya ga bashi labari cewa hadisi kaza da kaza ko hadisai kaza da kaza ai na karbe su ne daga wajen wani ko sahihul bukhari na karance shi ne daga wani na karbe shi ne daga wani sai ce to kai ma na maka izini karwaita daga gare ni yawa to nan ijaza ta zamo karbabba amma in yayi gum da baki kawai dai labari ya bashi ya ayyana masa mutanen da ya karbe littafi kaza da kaza da kaza da kaza amma bai ce ya yi masa izini ba to shi ma wannan malamai suka ce ba a dogara gare shi don sharaɗi ne dole sai shi malamin ya yi izini na fatar an gane tunda shi ma nau'i ne na karatu ba za ka zo karatu wajen malam wani ba dole sai ka nemi izini ko ba haka ba na'am Na'am.
Kamar yadda kace ya yi miki ya yi mai bayani na tsari kaza da tsari kaza da tsari kaza. Amma shi bai ba shi dama ba.
Bai ba shi izini ba. Cewa ya yi riwayar littafin daga gare shi. To in bai ba shi ba kaga ijaza ba ta tabbata ba. Kawai sai ya zama mujarradin fira kawai tsakaninsa da ɗalibin ta gudana. Ko ba haka ba? Yawwa kamar kai ne ka zo kana ba mutum labarin wuraren da ka yi karatu da malamanka ka zauna a Zaria akwai malam wani ka koyi littafi kaza a wurinsa ka tsallaka Kano malam wani da malam wani ka je Maiduguri malam wani da wani da wani sai ka yi shiru wannan menene
labari
to in su suna da isnadi kuma sun baka to ka iya cewa saboda haka ni ma na yi maka ijaza shi ma in ya tashi to sai ya fara da ta kanka sannan ya tsallaka daga malamanka na sama ka ga da abinda ake nufi to wannan shi ake magana akai to al ijaza bil ilam kenan to wa illa in ba a samu sharadi ba a cikin nau'ukan nan da ya ambata tun daga ijaza mushafaha da mukataba da munawala har zuwa karshe malamin bai yi izini ba to fala ibrata bi zalika ba al'akari da cewa ijaza ka karba daga malamin an gane mafi yawan malamai abinda suka tafi a kai ke sai ce kal ijazatil amma kamar inda ba a itibari da ijaza ga mammiya kamar garin nan kawai malami ya ce duk wanda a cikin garin nan na yi masa ijaza to wannan ba al'akari da ita ko ba haka ba da yana yiwa ba ma yana yiwa ba barukan su a ɗalibai ba ma ko ba haka ba sannan ba kowannensu ma zai iya karantar da wannan abin ba dan shi sharadin ijaza dole sai mutum yana iya koyar da wannan abun na fatar an gane in bai iya to kaga ijaza bata zama karbabbiya ba ke saboda in ya je wajen fada yana iya kurakurai ko ya juye maganar sabanin yadda malamin ya fada to ijaza amma ba al'akari da ita walil majhuli ko malami ya ijaza ga wanda anka jahilta wanda ba a ma san shi ba to wannan ijaza ba karbabbiya bace kenan dole ijaza sai ta zamo ga mutum ayyananne sananne amma majhuli to ba san wane ne ba saboda haka ba za a karba ba walil ma'adumi haka ba a itibari da ijaza ga ma'adumi wanda babu shi amma ana tsammanin samunsa kamar ka ce wani in mataka ta haihu to abinda za ta haifa na yi masa ijaza to ai ma'adumi ne sai a jira go sai a jira eh ko kuma dalibi wa ne ya bata an bide shi sama da kasa ba san inda yake ba eh sai kace kai masa ijaza to kaga shi ma madumi da yana yawa ya mutu ko ba haka ba alal asahi bisa ga zance wanda yafi inganci amma wasu malamai sun ce ana iya yi to amma dai magana su ba bata da karfi fi jami'i zalika a cikin dukkanin waɗannan abubuwa da muka ambata summar ruwatu to sai bayani akan ruwatu abin da ya shafi sunayensu malai ce summar ruwatu sannan kaga marwaita hadisi inittafaqat asma'uhum duk sanda sunayensu suka yi ittifaki sunayensu suka zama daya wa asma'u aba'ihim haka sunayen iyayensu ya zama daya fasa'ida ko abin da yayi sama kamar a ce kakanninsu da kakannin kakanninsu da kakannin kakanninsu shine fasa'ida eh duka sun samu ittifaki wajen sunayen nasu ɗaya ne eh wancan Muhammad shi ma wannan Muhammad wannan babansa Ahmad wannan shi ma babansa Ahmad wannan kakansa Amru wannan shi ma kakansa Amru to ne me malamai suke kiran wannan to shine zai ga ya maka yace amma waqtalafat ashkhasuhum amma shakhsiyyarsu kuma ta saba dan ba zai yi a ce dukkanin su mutun ɗaya bane wancan Muhammad gidansu daban ungosu daban wala Allah magarin su daban wancan shi ma haka to kaga shakhsiyyar daban-daban ce eh ta iya wani su ma yafi wani shekaru wani su yafi wani ilimi fa huwa al-muttafiq wal-muftariq to shi malaman hadisi suke kira da al-muttafiq wal-muftariq al-muttafiq kaga fil asma'i ki tunda sunayen nasu ya zama daya wal muftariq fi shakhsiyya tunda shakhsiyyar daban-daban ce eh don akwai Abubakar gidanku wancan shi ma akwai Abubakar gidansu baya nuna mutum guda ne eh kawai sun hadu ne a suna to shine al muttafiq din rabuwar da suka yi a shakhsiyya kuma shine al muftariq eh to ana samun irin wannan sosai suna ba da misali kamar al-Khalilu ibnu Ahmad eh sun ce mutun shida ne eh duk sun zo a wannan line wancan shi ma sunansa al-Khalilu babansa Ahmad wannan shi ma haka daga cikin su kaga akwai Sahibul Aruz walluga malamin Sibawayhi wanda shi ya zo da ilimin kafiya da ilmul arut shi ya kirkire shi in za ka yi waƙe na larabci yadda za ka auna shi da ma'auni na ilimi to shi ya zo da shi kuma malamin luga ne an gani? Yawwa ya goge sosai a luga to sai zan cikin dalibansa akwai waɗanda sun nemi masu su fi shi fice a wannan fanni to sai roki Allah Allah ya bashi wani fanni wanda zai shahara ta dalilinsa to sai Allah ya masa ilhamin ilmul arut sai ya aza waɗannan auzanu ɗin nan guda 15 al-akhfash da ya zo shi kuma sai ya ƙara da ɗaya barul mutadarak sai suka zama 16 to duk wata waka da kake gani in dai ta ilimi ce masani yayi ta to ba za ta wuce waɗannan auzanu ba to shi al-Khalilu din shine makoma akan wannan ilimin to akwai shi banda shi akwai wasu masu sunaye za su kai kusan su 6 duk sunan su da kuma sunan iyayen su ya zama daya to wannan shine to sai malai yace wa in ittafaqatil asma'u khattan in yazan a wajen sunaye an samu ittifaki wajen rubutu yadda za a rubuta wannan haka za a rubuta wancan sai ya ce wahtalafat nutqan amma kuma in za a furta kuma za a ga akwai bambanci to fa huwa shi wannan nau'in shi malaman hadisi suke kira da al-mu'talifu wal-mukhtalifu al-mu'talifu shine wanda ya samu haduwa da sashe a wasu bangarora wal-mukhtalif amma kuma ya saba wajen furici in za a yi lafazi to zaka ga lafazin ba guda bane amma zaka ga kaman sun soma kama da juna kama sun soma kama da juna to amma kuma ba ɗaya bane ba ɗaya bane akwai bambanci to shine suna bada misali kaman a wannan annai saburi wanda ake masa lakabi da Abu Abdullah an gane shi wannan sunansa Ibnu Aqilin Muhammad Ibnu Aqilin sunansa kenan bi fathil aini Aqilu to sai aka samu wani kuma shi kuma sunansa a wannan na gaba ne wa in ittafaqatil asma'u wakhtalafatil aba'u aw bil aksi to male yace idan aka samu ittifaki a wajen sunayen wakhtalafatil aba'u amma kuma iyaye sun saba kamar shi wannan wancan sunansa Muhammad sunan babansa Aqilu sai aka saki samu wani sunansa shi ma Muhammad sunan mahaifinsa Uqailu aga Aqilu Uqailu in an rubuta su in ba ai wasali ba zaka dauka ɗaya ne tunda bambanci shi na farko ainun tana da fatha na biyu kuma ainun tana da dhamma to in ba ai wasali ba zaka dauka me to amma wajen furtawa kuma zaka ga bambanci Aqilu Uqailu Muhammad ibnu Uqail wancan kuma Muhammad ibnu Aqil to lokacin da ba a damu da wasali ga abin nan ba an samu kurakurai sai kaga sunan wani an dauke shi a azama wani saboda tashabuhi irin su Bishir da Bashar da Bushir duk sunaye ne guda uku amma wasali kawai zai bambanta maka su Bishir shine awa ba un kasara an gane biskuni shin Bashar shi kuma aima ba un fataha bi fatihi shin Bushir shi kuma aiwa ba un dhamma da kuma shinu to sai aka rubuta kawai ba ai wasali ba kaga jahili bugu guda zai musu in Bashar ya zo ga baki ne duka Bashar zai bige su to can lokacin da ba a damu da yin wasali ba tunda ilimi yana da ƙarfi a wannan lokaci to da wasu suka zo daga baya waɗanda ba su yi zurfafe a wajen bincike ba suka yi ta samun kurakurai a wannan babin kamar shi irin wannan Muhammad ibnu Aqilin da Muhammad ibnu Uqailin to kaga sun yi tarayya wajen haɗo sunayensu amma sunayen iyayensu kuma ya bambanta sunayen iyayen ya bambanta aw bil aksi ko kuma akasin wannan magana ya zan sunayen iyayensu ya zamo ɗaya amma kuma sunayensu ya yi me ya bambanta suna bada misali kaman Shuraihu ibn Nu'man haka kuma akwai wani da ake kira Suraiju ba Suraju ba Suraiju shi ma ibn Nu'man kaga Shuraihu daban Bishini Suraiju shi ma daban to amma kowanne daga cikin su sunan mahaifinsa Nu'man kowanne daga cikin su to wannan shi ake kira da al-mushabihu ko al-mutashabihu al-mutashabihu wanda sunanka da nasa ya bambanta amma sunan iyayenku ya haɗu eh to shine aka san wancan da muka yi a baya wakaza in waka al-ittifaqu haka yin aka samu haduwa filismi asuna wasmil abi aka samu haduwa kuma a wajen sunan mahaifi wal ikhtilafu fi nisba amma nisba kowa da ba da sunanka da nashi da na iyayenku duka ɗaya ne amma kuma nisba kowa da ba kila wannan kufiyun ne dan kufa ne wannan kuma kila basariyun ne ko wannan makiyun ne dan maka wannan kuma madaniyun ne to wannan nisba da ita za ta bambanta ku in malaman hadisi suka zo don su tantance da yana iyawa ɗayan su siƙa ne ɗayan su mai rauni ne to sai muka samu ɗaya daga cikin su ya zo a isnadi to yanzu in muna son mu tantance wane ne cikin su tunda da sunayen nasu duka sun zama ɗaya sunayen iyayen nasu haka to sai mu koma nisba nisba su da ake musu zuwa gari ko sana'a da sauransu to nisba ita za ta tantance mana wancan ake nufi in da ifi ne kaga sai mu yi watsi da hadisin in kuma siƙa ne sai mu karɓi hadisin kuma duka waɗannan fannonin sai da malamai suka yi rubutu akan kowane fanni dukkansu su al-khatib al-bagdadi sun yi ta rubuce-rubuce a kai su al-imamu ad-darqutni duka don kar ka samu iskali an gane yawa su al-imamu az-zahabi to duka suna nan to sai malam yace wai tarakkabu minhu wa mimma qablahu sai yace anwa'un to shi wannan nau'i da muke magana tun daga almuttafiqu wal muftariq har zuwa wannan na ƙarshe da muka yi magana akan sa almutashabihu to kowanne daga cikin su ya tarakkabu yana hauhawa mana yana nau'antuwa minhu daga gare shi an samu rassa ƙarƙashin sa sai ce wa mimma qablahu da abinda ma mun ka faɗa ma kamin sa kamin wannan na ƙarshen anwa'un nau'uka daban-daban minha an yahsul al-ittifaqu wani zubin za a samu ittifaqi shine haduwar suna da kuma ikhtilafi a sunan iyaye duka ana samu ko kuma a samu ittifaqi a suna da sunan iyaye amma a samu sabani a wajen nisba aw al-ishtibahu wani lokaci kuma ana samu al-ishtibahu shine haduwa a suna amma kuma da sabani a iyaye sunan ɗaya ne amma kuma iyayen ku sun bambanta sai ce illa fi harfin to sai zan wannan haduwar da ba a samu ba kawai an same ta ne a wani harafi aw fi harfaini ko kuma a cikin wani harafi a cikin haruffa guda biyu wato su ne kawai bambancin da aka samu kamar misali muna da Muhammad ibnu Sayyarin shi ma rawi ne daga cikin marwaita Muhammad ibnu Yasarin sannan banda shi kuma muna da Muhammad ibnu Sinan kowannensa sunansa Muhammad ne wancan Muhammad ibnu Sayyar wannan Muhammad ibnu Sinan to tsakanin Sinan da Sayyar kaga harufa biyu ne kawai aka samu sabani to kaga wannan ya auku a wane babi al-mutashabihu tunda sunayensu su Muhammad Muhammad amma da aka zo wajen iyaye kuma sai aka samu bambanci wancan ya zabo mahaifinsa Sayyaru wannan kuma mahaifinsa Sinanu yawa kaga tsakanin nunun aka samu bambanci da kuma ya'un wannan akwai nunu a cikin sa wancan babu ya'un ke cikin sunansa haka kamar Muhammad ibn Hunayni da Muhammad ibn Jubairi Hunayni Jubairi Jubairu Hunayni kamar Mutarrif ibn Wasil Mutarrif ibn Wasil kuma akwai Mutarrif ibn Wasil shi kuma daban wancan kufiyun ne wannan kuma daban ne shi ma haka akwai Hafsu ibn Maisara akwai Ja'faru shi ma ibn Maisara kaga sun hadu a me a sunan iyaye amma a sunan su an samu me an samu bambanci tsakanin Maisara wancan da Maisara to wannan shine yake magana wani zubin ana iya samu ma canjin da za a samu ma a harafi ne wani zubin ma za ka gama a shakali kamar wanda muka bada misali bashar bushir bishir kaga shakali ne kawai zai bambanta maka su wasali ba ma kai ga taba haruffa ba ko to wannan shine to haka awi taqdimi wa ta'khiri wani zubin kuma canjin yakan shigo ta hanyar gabatar da wasu harufa a wannan suna da jinkirta wannan harafin a wani sunan daban kamar tsakanin Sayyaru da kuma Yasaru Sayyaru ko na an jinkirta ya'un an kai ta ma qabla al-akhiri ga wannan kuma Yasaru sai aka gabatar da me aka gabatar da ya'un to wannan shine shi wancan na farkon sunansa Ayyub ibn Sayyari na biyun shi ma sunansa Ayyub ibn Yasari to wannan duk ana samun kurakure wani zubin wajen ruwaitar hadisi sai kaga malami ya zo ga isnadi ya dauka Ayyub ne ibn Sayyari in yazo fada sai ya fada Ayyub ibn Yasari to a wannan sai malamai su kuskurantar da shi su ce to ai ba shine a isnadin ba wani da yake isnadi amma ka samu bambanci to duk wannan yana aukuwa da shi yasa wajen karantar da hadisi sai an yi takatsantsan saboda abu ne wanda ya dogara ka bayar da abu kamar yadda ka ji shi ba a buƙatar ka shigar da wani abu na fahimtar ka ko ra'ayinka ko abin da kake zato yadda ka ji abin haka za ka faɗa haka suna ba da misali kamar wannan al-aswad ibn yazid akwai kuma yazid ibn al-aswad a gani kaga sun haɗu a ina kuma sun bambanta a ina wannan yana da sunan uban wancan wancan kuma yana da sunan dan wannan shine al-aswad ibn yazid wancan shi kuma yazid ibn al-aswad to duk akwai wannan irin su abdullahi ibn yazid da yazid ibn abdullah duka ruwatu ne to Allah ya taimaka Allah ya mana jagora shi yasa wannan al-khatib al-baghdadi a littafin sa talkhisul mutashabih fi ar-rasmi to kusan dai ya tattara irin wayannan sunayen a cikin littafin talkhisul mutashabih fi ar-rasmi ya lassaka maka sunayen da suka yi kama za a dauka kamar mutum ɗaya ne amma kuma daban-daban ne ko wancan a dauka shine wancan wannan a dauka shine wancan a dauka shine wannan alhali ba haka bane to sai ce maka tsakanin wani da wani ga bambanci wani shine wani dan wani dan wani dan gari kaza shekara kaza aka haife shi ya rasu a shekara kaza wani shi kuma yadda ya kama da shi sunan sa wani 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 to haka malamai suka yi aiki
na'am
Allah ya saka musu da alkhairi so in an nemi littafin zai taimaka kwarai da gaske to nan zamu dakata insha Allah mun dawo sai mu tashi khatima ko to kusan kamar yana kokarin rufe littafin ne to karshe zai kawo wasu abubuwa masu muhimmanci suma ka'idodi ne da za su taimaka maka almuhim shi wannan darasi yana son ya nuna maka kokarin tantance sunan marwayata da sunan malamai yauwa in zaka faɗi wani malami to ka faɗi shi yadda yake ka faɗi sunan yadda yake na ba tar an gane yauwa sai ka tsaya kai bincike kamin ka yada an gane shin wanne ne in kai ta haƙiƙi to kaga shike haka suma marwayata da sauransu kamin ka karantar da isnadi to ka faɗi saboda da ka samu kuskuren wasali ko harafi to za a hada sunan wani shi kuma wani din nan yana iya dha'ifi sai a rauna na hadisi ha gani irin wannan ya uku da yawa malami ya zo bayar da hadisi sai ya kuskure ya ce fadin sunan rawi wanda shi ne tabbatacce sai ya fadi wani wanda ya kama da shi su kuma wasu da suka zo daga baya ba su zurfa bincike ba sai su rauna na hadisin a zatonsu wannan da shi wancan malamin ya fada shi din ne alhali ba shi ba ne sai a yi ta rauna na hadisin bisa kuskure don an samu masu ta haƙiƙi masu biye diddigi su kome sun ga gani sai sun koma ma asali ba kasafai suke karɓa mutum su ne za su gano irin wannan sakuran kamar shi al-Khatib al-Baghdadi yana cikin waɗanda Allah ya wa wannan baiwa su addara kutani su az-zahabi da sauransu sai su binciko su ce ai wani da aka ambata a cikin sinadin nan ba shi ba ne wani ne kuma siƙa ne saboda haka ku da kuka rauna na hadisin kuskure kuka yi wanda ya haifar muku kuskuren shi wancan na farkon da ya jirkice sunan rawi din na kwarai to kaga shine illar rashin tsayawa a yi bincike kamin a bayar da abu to haka kamar ka yi fatawa ne akan kuskure kaga ɗalibai za su ɗauka sai su yi ta yaɗawa ko ba haka ba a yi ta yaɗa ta alhali kuma ba ilimi ba ne kila abinda ka dogara gare shi bai tabbata ba ko kuma ƙaulin malamai sun ce ba a fatawa da shi to da ana samun irin wannan to abin da yake wajibi gare ka kamin ka faɗi abu ka tsaya ka tantance ko da kana ganin ka gane abin ka san shi ai kana ganin haka ne to ka tsaya ka yi bincike yana yiwuwa ba haka ba ne da me yana yiwuwa kai ma ka dogara ne ga wani to wani din na akwai yiwuwa kuskure to amma in ka yi bincike sai ka gano in kuma ka yi bincike ba in kuskure ya yi to kai ma sai ka yi kuskuren ɗalibanka su ma su yi kuskuren ɗalibanka haka sai abin ya yi ta tafiya to shi yasa Sheikhul Albani ya ce shi ilimi baya karɓar daskara shi ne wato koyon shi ana nan kan abu guda ba tare da an tsaya an koma ga asali ba to ilimi bai karɓar wannan ya zan wai kai tun da ka riga ka san abu shi kenan ba za ka taɓa samun gyara ko canji akan wannan abu ilimi bai ɗaukar haka cikin magabata an samu wanda ya yi fatawa shekara 30 kuma daga baya ya gano fatawan kuskure ya dawo ya gyara shekara 30 yana yaɗa magana kuma ɓanna ne amma daga baya wasu suka yi masa tambihi ko shi da kai ne ya gano sai dawo ya canza shi ma Sheikhul Albani hakan ya faru gare shi ya sahaha wasu hadisai a bisa kuskure daga baya ya gano kuma kuskure ne ya dawo ya gyara wasu daliban sa ba suke masa tambihi karamakallah hadisi kaza da kace sahihi ne fa akwai matsala kaza da kaza saboda wane da ka dogara gare shi kaza da kaza wane sai je ya bincike kuma ya gano haka ne sai ya dawo ya ce eh hadisi kaza da muka fada kan kaza muka ce sahihi ne to mun gano yanzu ba sahihi bane dhaifi ne in kana karanta littattafan su silsilatul ahadi ahadisi sahiha da ad-dha'ifa zaka yi ta ganin misalai irin wannan eh saboda tsoron Allah irin nasu tumi yanzu su ko karatun ba sa yi amma a nuna musu sun kuskure kuma ba za su iya gyara ba ilimin ma babu shi su kuma wadancan suna da karatun kuma sun gano kuskure ne kuma sun dawo sun gyara su kuma wadannan ilimin ma babu kuma an musu gyara kuma sun yadda da gyara ne kuma ba sa gyarawa to ai wannan shike nuna tsoron Allah malami dan cikin ilimi in ka cire aiki da karatu to babu abin da ya kai wahalan malami yayi kuskure kuma kuskuren ya yadu kuma ya dawo ya nuna wannan abin kuskure ne wannan yana da wahala duk wanda ka gana haka to alama ce wanda ka nuna akwai ikhlasi ta tare da shi saboda haka abin da yayi abin yabo ne saboda asalin dama shi ba ma'asumi bane alama ce ta girman kai ka gano kai kuskure kuma ka kidawowa ka abin nan kuma alamun Allah na son kada alkhairi kullun yana nuna maka kuskurenka kana me yana nuna maka har yanzu ko da Allah zai karbi ranka ma kurakuran ma duka gyara ko mafi yawan su to shi wani na can tun sai da ya fara malanta bai taba gyara kuskure ba to yana yawa bai taba kuskure ba tsakani da Allah to kaga wannan alama ce shedani ne ba malami bane Allah ya saba da ce ai shi muke magana ai shine wajibi duk abinda zaka faɗa to ka tsaya ka yi ta hakiki koda ka sani to ka ƙara bahasi saboda sanin naka yana iya yiwa bisa kuskure aka gina shi imma daga malaminka ko malaminka ko daga gare ka kai to amma binciken da kokari shi zai tabbatar maka in bincike ya tabbatar maka daidai ne shikenan ko bincike ya tabbatar maka akwai gyara kaga sai ka gyara ai wannan shine wajibi ai taka tsantsan wajen magana ai kamar koyarwa dai ai kakka koyar da abin da kake shakka a kansa na ba tare an gane sai abin da kake da tabbacin haka yake haka malamai suke nufi da shi haka malamai suke fassara shi abinda malamai ke nufi ke sannan ka faɗe shi in aya ce ka tabbatar da haka Allah yake nufi tunda maganar Allah ce to in ka ce Allah ya ce ka tabbatar da yadda ya ce din nan kamar yadda ka faɗa haka din fa yake in hadisi ne shi ma haka to kaga wannan yana koma ma zuwa ne bincike da tahqiqi da kuma tsayuwa akan abin da yake shine daidai to wannan abin su alaikum salam to ai mafi yawa a mu jaraba da Allah ya muna ilimi yayi karanci masu da'awa te suka yawaita masu da'awar ilimin da malanta to sun ninka ilimin da ake da shi ninkin ba ninkin shi ne ai sosai shike to kana da laihi in yazon kamin ka karbi magana tasa baka tsaya kai bincike akan shi waye ba don kwarai ku don abu na farko kamin kai wa malami fatawa ko ya faɗi magana ka dauka to sai kana da tabbacin cewa malami ne kuma akwai alamun tsoron Allah ta tare da shi akwai ilimin akwai tsoron Allah waɗanga abubuwa guda biyu su ne sharuɗan karɓan maganan malami kwarai ku saboda in bai da ilimi to zai iya faɗa ma jahilci in bai da tsoron Allah ko yana da karatu zai iya cin amanar ka yayi ma ƙarya to shi yasa malamai suka ce dole a Sheikhu Usmanu ma yayi wannan bayani a littafin sa Sirajul Ikhwan yace alamun malami na Allah wanda ya tara ilimin sannan kuma yana da tsoron Allah to kaga in wajen kai masa fatawa ko ka dinga sauraron sa baka tsaya ka dogara ga wannan ba kai ma kana da laifi to ba kowa ake saurare waye shi yasa Sheikhu Abdullah yace akwai bambanci tsakanin annaqil wal alim wani naqili ne bai da bambanci da mai zuwa daji yayo itace zai iya kwaso maciji da kunani da sauransu ya kawo gida bai sani ba to cikin malamai akwai waɗanda haka ɗan yayaye ne kawai yawa in suka je binciken abubuwa to komi kwasuwa suke yi kuma in sun zo bayar da shi saboda ba su da ala ba su da kayan aiki sai su dinga kurakurai ma wajen bayar da shi tare da kuma tun wurin kwaso shi kuma sun kwaso jabu ba su tankade sun raraye ba wajen bayar da shi kuma ba su da kayan aikin da zai taimake su su bayar da ilimin su fassara shi daidai sai ai kuskure to wannan ana kiran su annaqala ba malamai bane su yan ance ne kawai amma malamai su ne waɗanda in sun je za su ɗebo in suka tara sai su tankaɗe mai kyau sai su yi watsi da mara kyau in sun zo bayar da shi kuma sai su bayar da shi yadda ya kamata saboda haka wajibi ne kamin ka wa malami fatawa sai ka san da yana da ilimi yana da tsoron Allah duk malamin da zaka saurara kuma kana son ya faɗi wani abu ka ƙaru ko ka dinga aiki da shi to wannan wajibi ne amma in so haka ka saurara don kai mai raddi ko kai mai naƙadi to kaga wannan shikenan babu wani abu Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh